hannunka mai sanda.
A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala ashrafil mursalin habibillahi wa khatamil anbiya'i wal mursalin abul qasim muhammad wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ala ashabihi al-muntajibin wa amma ba'd. Jama'a masu sauraron mu, barkamu da raka da kuma sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na hannunka mai sanda. Da cikin sa muke farawa da sauraron karatun ayoyin Qur'ani mai girma, kana daga bisani mu kawo fassara da irin nasihohin dake cikin su. Da fatan Allah ya ba mu karfin gwiwar aiki da su da samun tsira duniya da lahira. Amin summa amin. Kuma a yau ma, kamar yadda kuka saba ji, ni ne Tijjani Malam Lawal da Magaram, zan kasance tare da ku daga farko har zuwa ƙarshen shirin na yau da ra Allah madaukakin sarki. Ai sauraron lafiya. Tomadalla masu sauraro, za mu fara shirin na yau ne tare da sauraron karatun aya ta 43 a cikin suratul Rum.
Fa aqim wajhaka lid-din al-qayyim min qabl an ya'tiya yawmun la maradda lahu min Allah yawma idhi yasadda'un.
Sannan ka tsaya da fuskarka ga addini madaidaici tun kafin ranan nan da bata da wata makawa ta zo daga Allah. A wannan ranan ne za su rarrabu.
Daya daga cikin abubuwan da addinin musulunci ya keɓanta da shi shine yadda yayi daidai da hankali da fitrar mutum, da kuma ba su saba wa juna, suna tafiya tare kafada da kafada. Kan wannan dalili ne ma cikin wannan ayar, addinin musulunci addini ne da ya zarta duk wani addini ta fuskoki daban-daban da dokoki managarta, da ya hada duk wata maslaha da tsarin rayuwa mai inganci a daidaiku ne ko kuma ta zamantakewar jama'a. Kuma tasiri da albarkar addinin ta shafi dukkan musulmi ba tare da wani bangare ba aka manta da wani ko wani sashe na rayuwa. Matukar muka yi aiki da shi, zai amfane mu baki daya. Shi addinin musulunci ba addini bane ba da mutum zai yi aiki da wani bangare ya bar wani bangare nasa. Don haka mu yi aiki da dukkan umarnin addini da kuma amfanuwa da wannan damar da aka bamu. Matukar mun tabbatar da cewa rayuwar wannan duniya gajeriya ce, sai mu yi kokarin amfanuwa da isa ga sa'ada ta ƙarshe a gobe kiyama. A ranar tashin kiyama mutane za su kasance gungu-gungu. Bangaren mu ne ya bambanta da gurin kafirai da waɗanda suka kauce wa hanya madidiciya. Kowa yana gurin da aka yi masa tanadi daidai da aikin sa. Daga cikin wannan ayar za mu ilmantu da abubuwa biyu kamar haka. Na farko, dole ne mu bi addini da koyarwar ta addini da gaskiya. Ba aiki da wasu daga cikin dokokin addinin ba a bar wasunsu ba. Na biyu, bin koyarwar addini na kai mu ga tsira da kuma kubutar da mu daga fuskantar gurɓacewar al'adu da kuma zamantakewa a wannan duniya da kuma lahira. Yanzu kuma lokaci ne da za mu saurari karatun ayoyi na 44 da kuma 45 a cikin wannan sura ta Rum.
Man kafara fa alayhi kufruhu wa man amila salihan fali anfusihim yamhadun. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين.
Wanda ya kafirta, to zunubin kafircin sa yana kansa. Waɗanda kuwa suka yi aiki kyakkyawa, to kansu suke shimfidawa alheri. Domin Allah ya sakawa waɗanda suka ba da gaskiya suka yi ayyuka nagari daga falalarsa, hakika shi Allah baya son kafirai.
A cikin ayoyin da suka gabata kun ji cewa a ranar kiyama za a kasa mutane kashi-kashi, ko in ce gungu-gungu. Sahun mumune ya sha bamban da na sahun kafirai. To wannan ayoyi da muka saurara na cewa ita azaba da sakamako a ranar tashin kiyama suna zuwa ne gwalgwadon aikin da mutum ya aikata a wannan duniya kafirci shine za a azabtar da mutum da kuma takura masa kuma zai yi kama da aikin da yayi na mumuna ya rika azabtar da shi da kuma takura masa da kuma karshen sa ya shiga wutar jahannama yayin da shi kuwa imani da aikin alkhairi na sanya yawa mutum da ransa da kuma kwantar masa da hankali a cikin aljanna wani abin lura su kafirai ana azabtar da su ne daidai da mumunan ayyukan da suka aikata amma su mumunai bayan an saka musu da sakamakon ayyukan alkhairi da suka aikata da kyakkyawar niyya haka kuma za a ƙara musu da lutufin Allah da kuma rahamarsa ta musamman da kuma falararsa amma shi kafiri an haramta masa wannan kuma ya kasa samun hakan a gurin shugabanninsa da kuma waɗanda ya rika a matsayin allolinsa kuma da waɗanda yake yi wa shirka daga cikin wannan ayar zamu ilmantu da abubuwa biyu kamar haka na farko da imani da kafirci mutane baya tutar da Allah ko ƙara shi da komi ko hidda cutarwa ko alkhairi ya koma ga wanda ya aikata idan ka aikata alkhairi alkhairi zaka gani idan kuma mumuna ne kaga mumuna na biyu duk azabar da kafirai za su fuskanta da kuma fushin Allah karkashin adalcin sa ne su kuwa ma'abuta imani da ayyukan alkhairi karkashin falararsa ne za su samu sakamako mai kyau
subhanallahi al-azim wa Subhanallahi al-azim wa bihamdi wala hawla wala quwwata illa billah
To madalla yanzu kuma zamu saurari karatun ayata 46 a cikin wannan sura ta Rum
ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون
ينكما دغ آيينسا cewa yana aiko iska tana mai yin albishir kuma dan ya dandana muku rahamarsa don kuma jiragen ruwa su rika gudana da umurninsa kuma don ku nema daga falalarsa kuma don ku yi godiya
wannan ayar ta sake tabo bayanin tauhidi da aka yi a farkon wannan sura kan tsarin tafiyar da lamarin wannan duniya da kuma rayuwa a cikin ta da cewa idan muka lura da samai da kassai da sauran halittun Allah a wannan duniya kamar iska da ke kadawa da saukarwar ruwan sama zamu fahimci girma da kuma karfi da kudurar Allah da kuma hikimarsa da kuma fahimtar shi kade ne mahalicci da kuma abubuwan da ya halitta ba tare da abokin tarayya ba cikin tsari mai sauki a gurin sa yake tafiyar da tsarin tafiyar da ruwan sama da sake tayar da abubuwa ta hanyar ruwan sama da kuma sake tayar da tsirrai dabbobi da tsuntsaye da mu mutane da kuma wani abun da yake so da kuma ke bukatuwa da shi domin ci gaban rayuwa har mu samu damar yin noma da kuma kiwo da samun abin da zamu ci mu sha mu yi sutura ta hanyar saukar ruwan sama da kadawar iska hatta abubuwan da zamu yi jigilar abubuwan da muka noma ya samar mana da su cikin sauki a fadin duniya tun farkon wannan duniya har zuwa karshen ta ba tare da wata matsala ba amma kash yawancin mutane ba su lura da wannan babbar ni'ima daga Allah madaukakin sarki da ya sanya a hannunmu balantana su yi tunanin gode masa daga cikin wannan ayar zamu ilmantu da abubuwa uku kamar haka na farko dai kadawar iska ya sanya tafiyar gajimare daga wannan yanki zuwa wancan da samar da ruwan sama a guri da ƙasa ta bushe a sake rayar da ita da samar da tsirrai abu na biyu kuma ta tafiya da zirga-zirgar jiragen ruwa a teku yana hannun Allah ne ba matukin jirgin ba saboda Allah ne ya samar da dokoki da kuma tsarin tafiyar da ɗabi'a da yanayi da kuma jirgin ruwa zai iya tafiya akan ruwa da yin jigila kaya da mutane na tsawon lokaci mai tsawo akan teku ba tare da wata fargaba ko wata matsala ba da ikon Allah. Na uku kuma kokari da ta shifa din neman halal addinin musulunci a cikin Qur'ani yayi umarni da hakan kuma duk abin da mutum ya samu ta hanyar halal ya gode wa Allah da ya wadatar da shi da sanin ba karfin sa da kuma dubarar sa bace ba ta bashi wannan. To masu sauraro da kuma wannan ne muka kawo karshen shirin ne yau a madadin dukan waɗanda suka tallafa a cikin wannan shiri ni Tijjani Malam Lawal da magarin da shirya kuma na gabatar nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.